Manunia. Akwai kwanton-kwantaccen aikin yashe kogin baro duk ko yace gwamnatin shugaba Buhari da ta alƙawarin kammala wannan aiki tana shirin shudewa
tunda ya bar baro har yau ba wani da ya sake magana nan an gama office an gama port amma ba gama yashe kogin Niger ba
game da gangarar ganin rantsar da sabuwar gwamnati kuwa kungiyoyi ne ke cigaba da tagagin turjiyar tutsu ga wannan rantsarwa
rantsar da shi din shi zai fiya mu tsanan Najeriya to sai su zaben a rantsar da shi ne ko ku a'a adalci ne a cikin Peter Obi ko kuma a cikin Abubakar waye yace a bashi kujeransa
su kuwa sabbin ƴan majalisar da tijan da suka fito daga arewa ta tsakiya ga yawa duniya suke cewa ana taka takun tattake yankin kuma da mukami ɗaya kawai ake ta faman fakewa
an muka yi magana sai a ce muna da national chairman na jam'iyyar APC amma matsayin national chairman gobe za a iya rusa shi an suka rusa shi kuma sai me
kuma dai wasu gagga a masar kasar suna ganin akwai dafa dambun damban dambarwa
irinmu wanda jinin wannan majalisar yake jikinmu ba za mu taba barin wannan abun yayyo ba dole su mun ce a'a
ba na son na kai ga wannan don ni dan jam'iyya ne kuma na yarda da party disu amma zabe ba ya gabata a san shi cikin majalisar
wadannan ba so mun ta muka tatso cikin tarin murna da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da duk sanyin safiyar Juma'a ne yake zuwa shiri na 118 cikin jerin shirin manuniyan da sashin Hausa na muryar Amurka ne ke shiryawa mai yiwa shirin kuma amana sallamar sakin kujerun mulki ne ya sa wasu ƴan Najeriya ke cewa akwai batutuwan waiwayawa Captain Hassan Muhammad Bara mai rita na jihar Neja ya ce tun bayan kaddamar da aikin yashe kogin baro da gwamnatin shugaban sa Muhammad Bahar ta yi ba ƙara komai ba gashi kuma gwamnatin tana dab da ƙarewa
na farko za mu yi sabu godiyar mu daga shugaban ƙasa President Muhammadu Buhari aka tazo da shi ya kaddama da aikin nan akan cewa za a fara to amma tunda ya bar baro har yau ba wani da ya sake magana nan ashe ma yashe ruwan bai yashu ba ba hanyar mota ba hanyar jirgin ƙasa da aka sani tana nan tun 1911 shekaru 1911 yake da jirgin ƙasa ta kai baro har yanzu hanyoyin nan ko fara aikin su bai ba
zuwan da shugaban ƙasa a wancan lokaci cewa an gama ba a gama ba
an gama office an gama port amma ba a gama yashe kogin Niger ba sannan hanyoyi da za a fitar da kayayyaki layin dogo da hanyar mota wallahi har yanzu babu
yanzu ya kuke ji gashi gwamnatin shi ta kare
alhamdulillah mun ga dai APC ce ta tafi APC kuma ta dawo insha Allah na san dan juma za a cigaba da aikin nan
game da maganar murginan ganin rantsar da sabuwar gwamnati kuwa shugaban kungiyar kristoci da pastoci yan asalin arewacin Najeriya rabar Luka Shehu ne ya ce dawo duniya cewa rantsar da sanata Bola Ahmed Tinubu a matsayin sabon shugaban kasa alama ce da ke nuna cewa demokradiyyar Najeriya fa na ƙara narkewa
wannan ba shine magana mu bane farko mun yi magana wajen su biyu a Equa headquarters kuma nan muka ce mu kungiyar mu ta kristoci da pastocin arewa ban mu yadda ba da Tinubu a matsayin dan takara da ya dau kuma musulmi
kila wasu ce to tunda kun yi wannan kira a baya bai tasiri ba me ya kawo maimaita shi a irin wannan ƙurarren lokaci
a'a ai Najeriya ta krista ne da musulmi dan haka yan siyasa da suke ganin kowa yana da farashi kudin su zai ba su mulki cewa muke munki
idan kun ce ba ku yarda a rantsar da Tinubu ba me kuke so ai
a'a ai ba abin da zamu yi amma akwai abin da Allah zai mana
kun san ƴan takara sun riga sun tafi kotu da bukata irin wannan makamancin ta
sun tafi amma ai abin da na faɗa yan siyasa fa suna ganin da tallakan Najeriya da kuma alkalan kotu kowa na da farashi sayan sa za su yi
ana ta labarin cewa akwai wasu wadanda suke kokarin ganin ba a rantsar da gwamnati ba ana ganin zai iya ya musu kasa baka tsoron kada a saka ku a cikin wancan layin
to ai baka sani ba rantsar da shi din shi zai fiya mu tsanan Najeriya to sai su zaben a rantsar da shi ne ko ku a'a ai adalci ne a koma ko a dadayin zaben ko a samu wanda a cikin Peter Obi ko kuma a cikin Abubakar waye yace a bashi kujeransa
tun bayan zara zaren zanan zayyana yadda za a hankada shugabancin musulun tarayyar Niger da jam'iyyar APC ta yi take ta faman karo da ƴan adawa sanata Suleiman Abdulrahman Kausu Melan jihar Kanawa na jam'iyyar NNPP ya ce hauhawar hadarin har gitsewar tsarin tsirar da shugabanci a masar tarayyar Nigeria fa na ƙara gudun gurdewa
babu wani dambaruwa abubuwa ne da aka saba yi duk da wannan ya zo daga dai'a bidiya da yazo da ita shine mun ga jam'iyya mai mulki ta ce ta yi zonin, bayan ta yi zonin har ta rubuto sunan mutane. To irinmu wanda jinin wannan majalisa da yake jikinmu, ba za mu taba barin wannan abun yayyo ba, dole sai mun ce a'a.
Wasu na ganin cewa wannan al'amari da aka yi shine ya nuna cewa demokradiyya ta girma a Najeriya.
Wannan ne ya nuna cewa mun sake dawowa farkon mulki irin na danniya na soja. Idan da demokradiyya, to muna da bangarori guda uku, da nazartaswa, da na majalisa, da na shari'a. Kowanne gashin kansa yake ci. To aka ce shugaban kasar shine zai nada mata shugabanni, mu kuma mun taho da bukatu na al'ummar mu daban-daban. Ga abubuwan da suke ta faruwa a Najeriya wanda mutane suke so a canza fasalin Najeriyar ma. Wasu ma suna ganin ba ma sa sha'awa su ci gaba da zama a ita Najeriyar, ballewa za su yi. To abu mafi sauki da zai yi shine mutane da suka taho da wannan tunani da wakilcin su a basu su zo su zauna a ƙarƙashin zaure daya su tattauna, ƴan Najeriya za su fi yadda da mu.
Shi kuwa Sanata Ahmad Ali Wadada na jam'iyyar SDP cewa yake su a yankin arewa ta tsakiya fa suna da matsala saboda babu yadda za a yi su amince da rabon mukaman da aka yi a shugabancin majalisar, saboda haka ya zama wajibi kawai a yi gyara cikin gaggawa.
Ni ba dan jam'iyyar APC bane ba, dan SDP nake, amma harkan majalisa magana ce ta Najeriya. Shi yasa ni ne mai kiran taro na sanatoci na arewa ta tsakiya. Mun riga mun faɗi matsayinmu akan matsayin mataimakin shugaban majalisan dattawa. Gaunoninmu ma jiya sun yi mitin kuma sun fitar da matsayinsu cewa babu adalci cikin wannan rabo. Mu ba mu da damuwa kan wa zai zama Senate President, dukansu ba mu da damuwa da kowa. Damuwanmu shine bai yiwuwa a ce an kula da kowane reshe na ƙasar nan da arewa ta tsakiya a fitar harkarmu, kuma bayan mun yi rawan gani in muka yi magana sai a ce muna da matsayin national chairman na jam'iyyar APC. Amma matsayin national chairman gobe za a iya rusa shi, an suka rusa shi kuma sai me.
Game da maganar shugabancin masokilan tarayyar Najeriya, amma mataimakin shugaban majalisar Honorable Ahmad Idris Wasan da ke cikin jerin masu neman wannan kujera ne ya ce ai rungumar raba daidai na mukamin kasa tsari ne na kundin tsarin mulkin Najeriya, saboda haka babu yadda za a yi su tsira ido suna gani yayi ta tsiyayewa.
Shiya an dai wanda jami'a ta fitar ne ya saba da kaida na kundin tsarin mulkin Najeriya. Shafi na 14.3 ya faɗi cewa ya kamata a raba kamai bisa ga shiya ko kwajuka bisa ga jihohi in zai kai, in ba zai kai ba shine za shi ya. Kuma a wannan tsari da muke da shi, muna da shugaban kasa, muna da mataimakin shugaban kasa, muna da wakilin Dr. Tabai da kuma mataimakin sa da kuma na karkakin majalisar tarayyar Najeriya da kuma mataimakin sa. Kin ga kike dauki wannan shiyoyi namu guda shida, zaki aje kowanne daya zai tafi.
Ko ne yanci ne da kundin tsarin mulkin kasa ta baku a matsayin ƴan majalisa wajen zaben shugabannin ku?
Ba na son na kai ga wannan, don ni dan jam'iyya ne kuma na yarda da party discipline. Duk abin da ake ana tutuba ne a ga yaya za a yi a kai ga nasara, a samu sarari da ba za a samu hayaniya in aka cikin majalisa ba. Amma zabe baya gabata a isa cikin majalisa.
Wannan shine karo na farko da za a ce an samu jam'iyyu guda takwas a cikin majalisar dokokin kasar nan baki daya. Kuma duk karfin rinjayen jam'iyyar APC mai mulki, idan wa'annan jam'iyyu ɗin adawa suka hada kai za su fi karfin ku.
Kowa ya san inda yake. Kuma ina tabbatar miki in Allah ya yarda APC za ta rinjaye, kuma za mu samu shugabannin nan mun ci da duk abin da ke faruwa. Karshen bukatar majihaji sallah.
To yanzu za ku yi tuntuban ne kenan kafin lokacin zaben naku?
Kin ga ai ko kun ga babban misali ai. A cikin na aure inda nazo na bayyana duniya cewa ina da niyya nema, akwai da suka zo masu nema wanda muna da mahadaka da kyakkyawan tunani, ya kamata mu hada kai mu fitar da wani wanda muke ga kaman zai iya aiki. Shi yasa so ana tattaunawa kenan.
Ka iyaka batutuwan da za mu baje muku kenan a cikin wannan shiri, sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da fiko cewa kwanakin su fa na ci gaba da zagwanyewa. Domin kuwa daga juma'a nan saura kwanaki goma ne kacal su yi sallamar sakin kujerun da da su suke ta faman dafewa. Kuma madadin dukkan wanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku, musamman dai abokan aiki Mustapha Nasir Batsarin jihar Niger da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da su ne shirin Manuniya ke kawatarwa. Ni Salo Ikara na shirya na gabata nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na Manuniya.